بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallahu barik ala ibadihi alladhina istafa. Barkanmu da sake haduwa a cikin shiri na tsokaci wanda ni Imam Muhiddin ke gabatarwa. Abinda zamu tsokaci a kansa a yau abu ne wanda na dade ina mamakin sa. Ta yaya za a yi a ce mutum daya ya zama yana da fuska biyu? Abinda nake nufi da fuska biyu anan shine yadda mutane a waje suka san ka, ba haka mutanen gida suka san ka ba. Idan kana waje, kai mutum ne mai fara'a da sakin jiki da mutane da haƙuri, amma idan ka dawo gida sai ka zama wani irin mutum daban. Me yasa haka? Ina magana ne akan mazajen da suke da iyali, suke da mata, suke da ƴaƴa. Tambayar da zan yi wa kaina a matsayina na namiji shine, shin ni ne mutumin da kowa ke gani a waje idan ina gida, ko kuwa ni mutum ne mai fuska biyu? Yadda mutane ke tunanin cewa ni mutumin kirki ne, mai hali mai kyau, mai haƙuri, haka iyali na da ƴaƴana ke tunanina, ko kuwa tunanin su ya sha bamban? Shin abinda duniya za ta shaide ni da shi ya zo ɗaya da abinda iyayena da matata da ƴaƴana za su shaide ni da shi? Wannan tambayoyin abin mu tsaya mu duba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kyautata wa iyalansa. Kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mi, kuma ni na fi ku kyautata wa iyalina. To, ya ƴan uwana maza, manzon Allah bai ce mafi alkhairi a cikin mutane shi ne wanda ya fi kyautata wa ƴan waje ko kuma mutanen gari ba. A'a, cewa ya yi iyali. Iyali ba mutanen kan titi ba. Ya ƴan uwana maza, me yasa ba ma kyautata wa iyalanmu? Me yasa ba za ka zauna da matarka ko matanka da ƴaƴanka ka yi wasa da dariya da su ba? Me yasa ba za ka kyautata wa matarka ba, amma kafin aure kake kyautata mata? Fuska biyu ne da kai, ko kuma kai rauninka shine kyautata wa baƙi da mutanen da ba su san ka ba saboda a ce kai mutumin kirki ne? Kuma musgunawa na kusa da kai da kuma iyalanka shine abinda kake ganin yafi alkhairi? To wallahi ya kamata mu sauya tunaninmu, domin wannan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Mutanen da suke kusa da kai, mutanen da suke kaunar ka, mutanen da duk rintsi za su kasance tare da kai, mutanen da ya kamata ka kula da su, ka sanya musu farin ciki da natsuwa, amma sai ka zama musu abin tsoro, sai ka zama musu abin tashin hankali. Gaskiya wannan ba daidai bane ba. Wasu mazan na ikirarin cewa, ai ta ya zan sakarwa matata fuska, ai sai ta rena ni. To wannan akwai rashin fahimtar haƙiƙanin menene addinin musulunci, kuma menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin daraja a cikin duk halittar Allah. Yadda yake mu'amalantar mutanen waje da kyautatawa, to ya ninninka wannan kyautatawar ga iyalansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na matakar kaunar matansa da ƴaƴansa da jikokinsa. Idan baka kyautatawa matarka ba, ƴaƴanka na tsoranka, iyayenka na shakkanka saboda halinka, to ni ban san wa kake koyi da shi ba. Domin idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka yi kokari ka yi koyi da sunnarsa. Ya ƴan uwana maza, da ni da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah. Iyalanmu na da haƙƙi a kanmu. Daga cikin wannan haƙƙoƙin shine tausayi da kulawa da nuna musu ƙauna. Ka zauna da matarka ku yi hira, ka saurare ta. Ina nufin ka ajiye wayarka ka fuskance ta. Ka zauna da ƴaƴanka, ka saki jiki da su, ka san su sosai da sosai. Ta hakan ne za ka gina musu tunani mai kyau. Ta hakan ne kai kanka za ka fi samun nutsuwa da albarka a rayuwarka. Domin suna farin ciki da kai, kuma suna yi maka addu'a akai akai. Matarka ce, ƴaƴanka ne, suna ƙaunarka kuma suna matuƙar buƙatar ka nuna musu ƙauna da kulawa. Su ne suke tare da kai cikin lafiya da rashinsa. Su ne waɗanda duk wata sadaukarwa za su yi maka, kamar yadda suke kyautata zaton cewa za ka yi musu. Bai kamata a ce kai kuma ka mu'amalance su da ɗabi'ar da kai kanka ba za ka so a yi maka haka ba. Allah ya sanya ƙauna da tausayi da jin ƙai a tsakanin miji da mata, a tsakanin iyaye da ƴaƴansu. Mu yi ƙoƙarin haɓɓaka wannan ƙaunar, mu nuna wa matayenmu da ƴaƴanmu cewa muna ƙaunar su a aikace, ba wai ka je kana raha a waje, amma idan ka dawo gida sai ka canza fuska. Mu maida himma wajen kyautata zamantakewarmu da matanmu da kuma ƴaƴanmu. Yin hakan alkhairi ne kuma ibada ne. Kuma mu jawo yaranmu a jiki, domin yadda muka mu'amalance su a yanzu, su ma haka za su mu'amalance mu nan gaba idan shekaru suka ja, kuma mu ma muna buƙatar kulawarsu. Yanzu su suke da buƙatar mu, nan gaba mu za mu buƙace su. Allah ka sa mu ma mu zamto cikin masu alkhairi a cikin mutane ta hanyar kyautatawa iyalanmu. Allah ka sa mu a cikin masu alkhairi ta hanyar kyautatawa matanmu da ƴaƴanmu. Allah ka ba mu ikon kwaikwayon sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ɗorewa a kan shiriyar da ya ɗora mu a kansa. Allah ka sanya tausayi da kulawa a tsakaninmu da iyalanmu. Allah ka ganar da mu gaskiya, kuma ka ba mu ikon binta. Allah ka tabbatar da zakatunmu a kan imani. Ya ƴan uwana masu sauraro, a nan ne shirin tsokaci a wannan sati zai ɗaga aya, sai wani satin insha Allah.